Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da asubahin nan na yau Lahadi 3 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An kashe wasu sojojin musamman na kasar Burkina Faso guda 4 da wani dan sanda a wani hari da aka kai a yankin tsakiyar kasar, a cewar rundunar sojin kasar jiya Asabar. Hukumar ta soji ta fadi a wani bayani cewa biyo bayan wani hari da aka kai ranar Juma'a kan VDP, wato dakarun kare ƙasa na musamman, waɗanda farar hula ne ƴan sa kai a Sinigu, an tura wasu rukunoni ƴan sanda don bada kariya. Bayanin ya ci gaba da cewa abin takaici wani ɗan sanda da wasu dakarun VDP hudu sun rasa rayukansu yayin fafatawar. Ya ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kashe ƴan ta'adda wajen goma tare da fatattakar sauran. A tsakiyar watan Yuli, shugaban Burkina Faso na wucin gadi Captain Ibrahim Traore, wanda ya kwace mulki a watan Satumban shekara ta 2022, ya yi Allah wadaida abin da ya kira dada ƙaruwar hare-hare kan farar hula. Yana mai cewa masu ikirarin jihadin na bayyana ragancinsu a fili. An damke ɗaya daga cikin manyan attajiran ƙasar Ukraine jiya Asabar kan zargin zamba da batar da sawun kuɗin haram. Wannan kamu da aka yi wa Ihor Kolomoski na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ke ƙoƙarin nuna wa duniya irin hoɓɓasar da take yi wajen yaƙi da almundahana a wannan lokaci na yaƙi da kuma irin ci gaban da aka samu. Wata kotun Ukraine ta bayar da belin Kolomoski kan dala miliyan 14. To amma lauyoyin da ke kare shi sun ce ba zai biya kuɗin ba, a cewar Radio Liberty. A maimakon haka zai ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni 2, yayin da yake ƙoƙarin ɗaukaka ƙara kan wannan hukuncin wanda yake ganin bai bisa ƙa'ida. Amurka ta ƙaƙaba takunkuma ma Kolomoski a shekara ta 2021 saboda abin da ta kira taka rawa da yi a babbar almundahana. Amurka na zargin cewa Kolomoski da wani mukarrabinsa sun yi amfani da ƙasar Amurkar wajen fitar da sawun kuɗin haram, zargin da shi kuma Kolomoski ya ƙareta. Dubun dubatan masu zanga-zanga sun taru jiya Asabar a wajen wani sansanin sojin Faransa da ke mai babban birnin Jamhuriyar Nijar, inda suka buƙaci da sojojin na Faransa su fice daga ƙasar, a yayin da sojojin da suka kwace mulki ke da gagarumin goyon baya, amma kuma ƙasar Faransa ta ki amincewa da halarcinsu. Juyin mulkin da aka yi ranar 26 ga watan Yuni, wanda shine na 8 a yammaci da kuma yankin tsakiyar Afirka tun daga shekara ta 2020, ya dade janyo fargaba a manyan kasashen duniya kan yiwuwar a yi ta komawa mulkin soja a fadin yankin. Al'amarin ya fi shafar kasar Faransa, wadda tasirinta a kasashen da ta mulka a Afirka ta yamma ke dada dusashewa a ƴan shekarun nan, yayin da wannan al'amarin ke dada bazuwa. An kori sojojinta a kasashen Mali da Burkina Faso masu makwabtaka da Nijar tun bayan da aka yi juyin mulki a kasashen, wanda hakan ya rage rawar da take takawa a yaƙi da ƴan tawaye masu da'awar jihadi. Firaministan Pakistan na riko ya ce ƙungiyoyin mayaƙa na kai munanan hare-hare masu illa ga jami'an tsaron ƙasar saboda suna amfani da makaman soji da Amurka ta bari a Afghanistan bayan da ta fice. Wannan ikirari na Anwar Ulhaq Kakar da zuwa ne yayin da kwantan bauna da samaman da mayaka ke kaiwa kan sojojin Pakistan da ƴan sanda ke zama al'amari na kulle yomin, musamman ma a gundumomin da ke daura da kan iyakar Afghanistan. Wannan tashin hankalin ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan jami'an tsaro, ciki har da sojoji sama da 200 cikin watanni 8 kawai na shekara ta 2023. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta cilla makamai masu linzami da dama cikin kogi jiya Asabar, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. Tana mai tsawaita wa'adin gwaje-gwajen makamanta a matsayin martani ga atisayen sojin Koriya ta Kudu da Amurka na lokacin bazarar sama. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta gano kaddamar da makamai masu linzamin da asubahin ji Asabar daura da gabar yamma ta kasar Koriya ta Arewa. A cewar hafsan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu a wani bayani. Bayanin ya ce hukumomin tafi da bayanan sirri na Koriya ta Kudu da Amurka na kan nazarin harba makamai masu linzamin. Bayanin ya kuma ce Koriya ta Kudu ta inganta ayyukanta na saka ido, sannan tana ci gaba da zama cikin shirin ko ta kwana ta fuskar soji tare da haɗin gwiwar Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikiloni. Kasuwa Wato mutane waɗanda suke fiyar da takalmi kuma ba kowane irin takalmi ba, wato bancin takalmi wanda ke zuwa daga ƙasashen waje kamar Amurka, Burtaniya, ƙasar Ingila da kuma ƙasar Burtaniya. Ta wannan hanya ne wajen takalma ke zuwa nan ƙasar Kamaru yadda yake bi ta wato yake bi ta tashar jiragen ruwa na nan birnin Dawa, inda kuma waɗanda suke wato sayan waɗannan kayayyakin suke kawowa nan wannan kasuwa za a wakar don
a kasuwa an fi kira na da White. Yau ne sama da shekaru 20 kenan nake kasuwa. Lokacin da na samu bag na har na fara jami'a, amma kuma sai na fuskanci rashin kuɗin biyan makarantar da zai kai ga ci gaban karatu. To abin da ya sa kenan, inda naga cewa zama ba zai yiwu ba, sai na kama kawai wannan sana'ar da kuma ɗan ƙaramin jari 5,000 zuwa da 10,000 hakan nan. Saboda haka ne nake kasuwa yanzu. Ni mai saye da sayarwa ne. Zama mai saru kaya ko babban ɗan kasuwa yana buƙatar jari sosai mai ɗimbin yawa, kuma akwai haɗari sosai saboda baka ganin abun da kake sayowa. Mu kuma 'yan saye da sayarwa nan ba mu da matsala haka. To dai mu a gaskiya muna saya ne a nan kasuwar Bopi, kasuwar Sari na nan ƙasar Kamaru, amma asali dai wa'innan takalma na zuwa ne daga Turai kamar Amurka haka da kuma wato sashen Asia, Koriya ta Kudu, China, ya danganta daga wata ƙasa ke fitowa da wa'innan takalma. Babu tabbaci kan farashi, yana bambanta. Wasu lokutan ma iya samu da rahusa, wasu lokutan kuma ya danganci yanayin kayayyaki da kuma sunan wa'innan kayayyakin. Gaskiya dai da ɗan wahala, amma wanda suka fara wannan kasuwar na sama da shekaru 25 yau sun ci moriyar wannan. Amma yanzu yanayin rayuwa ma ta canza, akwai tsadar rayuwa sosai, sa'annan kuma ma masu sayen ne babu su kamar da kuma shekaru 30 da suka shude babu maganar Chinatown a nan birnin Douala inda takalma ke zuwa masu kyau daga kasar China da Korea misali mu anan zamu sayar da takalmi a nan 2,500 amma ka samu a wajen su 1,500 haka yasa mutane sun fi zuwa Chinatown din su sayi takalma da su saya a wajen mu abinda yasa rayuwa ta yi mana tsada kenan to gaskiya dai akwai matsalar darajar abinda kake saidawa su China suna kasuwancin hadin kai kuma mai yawa cikin gaggawa amma mu kuma muna saida abinda yake da daraja kuma idan ana maganar daraja to kuma ai farashi zai bambanta ko kin san hannu bai taru ya zamo daya ba wasu ƴan kasuwan bashi na jibgi a kansu da sunan suna kasuwanci muna rayuwa ne na yau da gobe kawai ni dai shawarar da zani iya bawa matasa da su yi boko su dajirce wajen neman ilimi su yi makaranta yana da muhimmanci sosai kuma yana da kyau a ce mutum yana da ilimi kafin ya kama wata sana'a ko da ne tura amalanki ne har idan yana da ilimi to zaki ga yanayin da yake tafiyar da rayuwarsa da abin da yake daban ne da wanda bai mallaki ilimi ba wato wajen fagen tunani da hangen nesa ba za a samu wato daidaituwa ba shi yasa nake cewa farko dai a je makaranta bayan makaranta kuma sai ka kuma san abin da za ka iya kai wato shine ka nemi kamun sana'a
dans les enfants donc si on ne peut pas être dans un niveau que c'est l'expérience
Nana Mbasaji Emmanuel a saboda da shekaru dai 25 babu kasuwa san muna fitowa ne saboda kawai ka samu na sakawa a baka kuma kar ka zauna a gida sannan ga custom da suke saka mu a gaba a yayin fidda kayayyakin a tashar jiragen ruwa na Douala suna tsadatawa sosai wannan hukumar custom tana daga cikin kalubale da muke fuskanta suna tsadatawa matuka sannan baka san mai zaka samu cikin buhun takalmi daya ba wasu lokutan ana samu cikin buhun takalmi kusan duk lalatattun takalma ne to amma ya zaka yi haka dai muke kokartawa to a gaskiya ba mu iya sayar da buhu guda saboda zuwan China da suke kawo takalma masu kyalli da farashi mai rahusa wannan ma yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta sai dai a hankali wani lokaci muna hada kuɗi mu sayi container guda a zo a baje kowa ya dauki nashi wasu lokutan kuma muna iya siyan buhun takalmi daya a 15,25 wasu lokutan hafiye da hakan ma eh wa'annan ƴan ƙananan dillalai ne da suke fitowa daga Bonaventure, Bertoua da kuma wasu biranen daban ba zan bashi shawarar yin wannan sana'ar nan na gwanjan takalma ba saboda akwai wahala ciki gware ce ya koyi sana'ar hannu wanda zai iya sarrafa abu da hannunsa na kwashi sama dai da shekaru 30 ko fiye da haka a wannan kasuwar eh akwai ma wannan sannan akwai hauhawar farashin buhun takalma buhunan takalma na gwanjo kamar 50,000 ko fiye da hakan sannan ga China ta zo ta bude kasuwa a farashi mai rahusa to akwai wani lokaci da muka je wajen waɗanda muke wato sarar kaya a wajen su ko za mu samu sassauci har ma muka je ga tashar jiragen ruwa na birnin Douala domin kai koken mu ga custom amma ba mu cimma nasara ba
shirin BOA Hausa kasuwa akai ne kilo ne kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Rabani Yakubu Daudu Reverend Nastas Ekwa Sokoto Amadu Bello we a wannan lokaci za mu yi magana ne akan inda Annabi Isa alaihi salamu watan Yesu almasihu ya ba almajiransa ko mabiyansa wani misali wanda a cikin wannan misalin ya nuna kamar wani sarki wanda zai yi tafiya ya kira bayinsa waɗannan bayi sai ya ba su talenti ko kuma ya ba su dukiyarsa wanda wannan dukiya ya ba su ne da manufa na su je su yi ciniki a ƙarshe kuma cikin wannan ciniki idan ya dawo zai nemi bayani game da abin da suka yi ina daukar wannan in kwatanta shi da misalin yadda Ubangiji ya halice bawa wato ya halice dan adam ya ajiye shi a duniya musamman ba domin komai ba domin ranar da suka bayyana gaban mahalicin su waɗannan bayi da aka halitta Ubangijin su ya samu abin da zai yi alfahari da su ma'ana me suka yi a rayuwarsu ta duniya menene shi mahalicin su zai yi alfahari da su ko kuma wace riba suka kawo wannan wuri da muke kokari mu yi magana a cikin littafin Luka sura ta 19 aya 13 ya ba mu haske game da wannan misali da Yesu almasihu ya kawo akan sarki wanda zai tafiya ya kira bayinsa domin ya ba su dukiyarsa don su tafi su yi ciniki don su kawo riba a ƙarshe rayuwa ta dan adam a duniya game da yadda Allah ya halice shi rayuwa ce wanda shi mahalici yana son a koyaushe cikin imanin mu samu abin da muka kawo gaban mahalicin mu wanda zai zama riba ma'ana zai kawo daukaka ga sunan mahalici ya Allah me muka yi maganar mu ayyukan mu huddan mu da sauran jama'a Allah da ya halice mu yana son cikin dukan komai shi Allah ya samu daukaka ina godiya domin wannan lokaci da muka samu daga su biyo a domin sadarwa na nasihar Lahadi Ubangiji ya saka da alheri
madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar ganin cewa yanzu muna cikin yanayi na damina yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako yaga ya dace ya magana akan kurajen damina da ake kira da papillary urticaria a turance to kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan abin da suka sani game da kurajen damina
Buhari Yunusa Kumriya
to shin ka san kurajen damina
a gaskiya sai dai nakan ga yara wa'ansu suna yana furfuto musu a jika amma dai gaskiya ban san shi ba
yaran da ka taba gani na kusa da kai ne
eh a ciki ma har da yaro na ma na taba gani ya irin wannan kurajen sun feso masa so maman shi kuma ta kai shi asibiti cikin ikon Allah ya samu
Suna na zai zai gabdo. Eh na san kurajen damuna sosai ma zaki ga dai lokacin damuna din nan idan aka yi ruwa ya tsaya waje daya zaki ga yara suna dan wasa su shiga ciki to daga baya sai kiga kuma kuraje sun dan fito musu a kafa idan yazo kuma ya warke zaki ga ya bar tabo yayi baki haka a jikin su saboda idan ka ganshi zaka ga ma yara suna ta sosa shin nan
wata hanya aka bi aka magance su
zaki ga dai irin an je asibiti a je a bada magunguna da za a da kuma wanda za a shashafa haka nan dai
sunana Bilamin Idris Urbin Bore ina da wata yarinya tawa babba a ciki duk shekara sukan fito mata dan kusantun tana shekara 1 da haihuwa har zuwa yanzu shekaran ta 7 duk shekara sai ta yi su dan sun zo kuma sometime ma ba ma damuwa da wani ai magani sai dan vitamin C haka dai da wani antibiotics sai ta sha sati 1 sati 2 ma ya wuce sai dai bar tabo eh gaskiya tana complain suna kaikai dan sometime ma in tana nan nini nake dan hana ta susan tana susan sai ta faffashe jini yana fita da sauransu wurin da ma tamon bai fito ba za su ce yana kaikai har kasan kafanta so amma kuma cikin fa Allah sati daya wani lokaci ma kwana biyar haka shida
to shin a cikin yaran ka ita kadai ce take yi ko kuma idan tana yi akwai wani yaro a ciki da shi ma yake yi
a ba sa kama gaskiya su uku ne amma ita kadai ne take yi kuma suna wasa tare su ci abinci tare komai tare so amma ba sa ba su jin nan ba sa yi gaskiya
Maryama Idris kurajen damuna gaskiya ba shi ake cewa cin ruwa ba
eh wannan na sani gaskiya gaskiya kurajen damuna amina ban san shi ba gaskiya muna da yara a makaranta in mun je muna ganin kaman abu wanda a dake nan Abuja na gita so ana cewa korokoro ko shine dai kurajen damina Hausance ba ban sani ba zaki ga yara kafafun su duk yayi yana ruwa wani gurji kurji haka sun fito kanana suna ruwa wani za ga an ce infection ne ko sun tasa ko sun shiga ruwa a kwata ko wani abu wannan kam tasowa na gani amma ni gaskiya ban bai taba faruwa da wani dan gidan mu ko ni haka ba
tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likitar fata Dr. Zainab Babba Kaita dake aiki a asibitin gwamnatin tarayya na Abuja to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan kurajen damina wato papillary urticaria
papillary urticaria ko kurajen damina cutar fata ce wadda muke yawan ganinta kuma tana da matsantawa kuma an fi ganin ta a yara
shin damina ne yake kawo kurajen ko kuma akwai wani abu da ke kawo su
yawanci kuma abin da yake kawo ta wato cizo ne na kwari kuma dalilin da yasa hakan saboda yawanci ciwon ya fi tasowa ko an fi ganin shi kusan a lokacin damina kuma ina ga dalilin hakan baya rasa nasaba da cewa kwaruka kwari ne suke sa ciwon so insect bite kamar su sauro da dai sauran kwaruka haka wanda yawanci kin ga da damina akwai daji akwai ciyayi da flowery haka da suke fitowa wanda za su iya sa kwari su fi yawa a lokacin kuma sai ya kawo matsala din
shin suwaye ne ma suka fi cin karo da kurajen damina tsakanin manya da yara
yawanci an fi ganin shi a yara kamar daga shekara 2 zuwa 10 wani lokaci ana ganin shi a ƴan mata haka ko samari su ma amma ba sai ake ganin shi a manya ba to kuma abin da yasa aka fi ganin shi a yara saboda wato kaman fatan su kusan za a ce ko bata yi kwari ba bata nan da nan da kwaro ya cije su za ta dan yi fishi haka saboda haka nan da nan sai su samu kuraje din kuma yawanci zaki gani ba mutum daya ne a gida yake da shi ba za a iya samu wasu a cikin yara din su ma suna da shi ba wai dauka ake ba amma kuma wani in a cikin gida din akwai mai irin wannan kurajen ba za a rasa kuma a kanni haka a yan gidan ba wani shi ma yana da irin sa
to likita shin suna da wani alamu ne kafin su feso a jikin mutum
to alamu na papillary urticaria ko kurajen damina wato wasu yan kuraje ne kanana masu kaikayi ne tsanani wanda yawanci an fi samun kurajen haka a inda yake a bude na jiki na yara musamman kamar kafa ko hannu ko fuska amma yawanci zaki ga inda jiki yake a rufe kaya na rufewa zaka ga kusan babu kurajen a wurin to kusan zaki ga ko yaro ne ya zo maka asibiti idan aka cire kaya zaki ga iya inda kurajen suke a inda yake a bude ne amma inda ba a bude yake ba ana rufewa da kaya yawanci zaka ga ba kurajen kuma abin da yasa din saboda kin ganin ne kusan inda kwari suka fice za inda yake a bude kuma inda ake da gane wannan ciwo kusan an fi ganin shi yayin da damina take kan fara ko kuma ta tsaya sosai kuma yawanci kurajen haka zaka gan su da suna da dan ruwa haka a cikin su wani lokacin haka ko in sun kwarzane saboda akwai kaikayi sosai kuma in suka warke yawanci suna warkewa su bar wa yara tabo ko dai a hannayen su ko a kafafuwan su din
to likita yaya tsananin wannan kuraje yake idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba
kusan zan iya cewa tsananin su mataki ne kin ga dai da farko shi kuraje ne ne tsananin kaikayi saboda haka idan yana ma yaro kaikayi kin ga akwai matsantawa yaro ba zai sake ba sosai yaro ba zai samu isasshen bacci ba so akwai damuwa anan to banda wannan kuma yawan susa din shi ma zai iya sawa ya zama na kaman wasu kwayoyin cuta kaman na bacteria ya zo ya shiga saboda haka ciwon zai iya chadewa to kin ga shi ma wannan wata matsala ce sannan kuma banda haka daga baya yawanci kurajen sukan warke da bakin tabo mara dadin gani saboda haka zai bar wa yaro tabo wani lokacin ma sai kiga wasu sai an dan fara girma samari ko ƴan mata kamar tunda nace miki yawanci ya fiwa tsakanin shekara 2 zuwa 10 to zaki ga in sun ka dan fara wayar shekara 13 14 wani lokacin yaran sun damu sun zo asibiti a lokacin kuma ba kurajen ne suka yawa ba a lokacin damuwar su taban da kurajen suka saka musu ne wataƙila kuma tun suna yara to shine matsalar wannan kuraje na damina
to likita menene ma bambancin kurajen damina da sauran kuraje
to kusan zan ce ba kowane kuraje mai kaikayi bane ba kurajen damina ko kuma papillary urticaria amma akwai wasu kurajen masu yanayin su ma kaitayin da take ake zuwa da shi kamar scabies wato karzuwa ko kuma atopic dermatitis da sauran su dai
daga ƙarshe wace shawara zaki ba masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da kurajen damina wato papillae ticaria musamman ma yanzu da muke cikin lokaci na damina
to akwai shawarwari daban-daban da muke bawa masu irin wannan ciwo na papillae ticaria ko kurajen damina yawanci kin ga muna cewa muna bada shawaran idan akwai abin da yake kawo kwari din kama a cikin gida misali a ce ko ciyayi ne ko ruwa ne kwantacce ko kuma flawoyi haka to za a ce a cire su saboda su suke kawo kwarin su da saboda haka dole sai a rabu da su sannan idan yaro dole a dinga sa masa kaya mai rufe jiki muna ce mishi protective clothing kamar wato kaya haka mai dan dogon hannu dogon wando yanda kwari din ko da fita yaro yayi kwari din ba za su cije shi sosai ba sannan kuma akwai irin magunguna haka na korar kwari din da ake shafawa su ma muna ba da shawara inda ba zai rufu ba to inda yake a bude ne sai a shafa wannan magunguna sannan kuma za a ba da shawara a ce dai ya zamana ana feshi na maganin sauro saboda sauro ya ragu saboda ko cikin bacci zai iya cizon su wannan ciwo zai matsa musu idan ma kuma ba za a iya ke fesa maganin sauro ba a kwana a gidan sauro tunda kin ga shi in ka saya abu ne da zakai ta amfani da shi na lokaci mai tsawo sannan kuma idan akwai dabbobi haka kamar mage ko kare su ma sai ana musu saboda kin san suna da irin kaska din nan to su ma sai ana musu feshi saboda kada kwarin da suke dauke a jikin su ya zama ne su ne suke zuwa suke cizon yara din to kuma asibiti muna ba da magunguna wato na rage kaikayi din da kuma maganin da yake rage tasirin kurajen da kuma wasu magunguna watakila idan kama a ce akwai secondary bacterial infection wato kama akwai wata kwayar cuta da ta riga kuma ta shiga kurajen to shi ma za a bada magani don wannan ya yi sauki
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji shawarwarin da likita ta bamu kuma da fatan za a kiyaye a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Zainab Babba Kaita sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mayaga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya